ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a wata tattaunawa da muke yi da matashi Faruk Abdulhamid, matashi da ke zurfafa karatu a fannin sanin makamar jiragen sama, wanda yake mana bayanai dangane da abubuwa da suke tattare na mamaki a jirgin sama.
Abin da yake faruwa kenan, kuma dai yanda dai nace dai wannan abun fufukin su ne dai gaskiya asalin aikin, kuma insha Allah ta abin da mu ma dai muke kokarin aiki a kai kenan. Amma dai gaskiya wannan jirgin sama gaskiya abun mamaki ne sosai yanda ka faɗa. Wallahi abu ne da cewa an nace in fara bayanin sa yanzu kai da kaina da ni da kai sai mu wannan gabaɗi masu yara kuma sai a rasa me za wannan da su.
Za mu so mu san mu ji menene abin da ya baka sha'awa ka ji kana son ka yi karatu a fannin sannin yadda ake sarrafa jirgi, madadin ka je ka yi wani karatu na aikin likitanci ko aikin banki ko wani aiki, amma kawai ka ji kana sha'awa aikin sarrafa jirgin sama.
Wallahi to yanda masu sauraro da dukan wayan Najeriya muka sani, kan mu Najeriya kan kasa ce wanda cewa ko ina ka yi ka da likitoci ne da masu aikin bankin ne da lauyoyin, wallahi injiniyoyin ba su nan, kuma ka samu injiniyan ma sai ka rasa na jirgi. Kun san ko dai masu sauraro sun sani ba, sai shekaran baya fa aka samu ma fa aka yi launching wani dan karamin jirgi wanda yake kamar shi kamar toy ne ma a Najeriya, sannan suka na farko da aka fara yi kenan wannan karkashin President Muhammadu Buhari. To abinda shi ne mutane batun wani 1900s ba suke haɗa irin wannan abubuwan fati ne sai yanzu muke fara haɗa. To ni dai in somebody dai muna so ne mu samu cigaban Najeriya, kuma da samu cigaba kan gaskiya aviation sector duk ƙasar da za ta samu cigaba aviation sector wato sector ɗin jirgi dole ta gani. To dalilin haka ne shi ne abin da ya tunzura ne ana shiga wannan wani dalilin da ni na so a ce to har da mu za mu taimaka ƙasar mu ga ta samu cigaba. Don gaskiya duk ko harkar tsaro ne gaskiya harkar tsaro sai da jirgi, yanzu dai an daina faɗin na yanke ka kayanki na kawai, yanzu faɗin ilimi ne, kuma gaskiya faɗin ilimi sai da ilimin jirgi sosai wallahi. To abin da ka ga yasa ni na wannan kenan na shiga wannan harkar kenan.
Ƙarshe Mala Faruk, wacce irin shawara koko jan hankali za ka yi musamman ga matasa don su ɗauki azama wajen neman ilimi a ko'ina?
Wallahi to shawaran ne da zan bayar shi ne daga farko dai kan a ji tsoron Allah, kuma me za a yi dai kan kara manta da Allah, kuma yayanmu dai kan ga sunan su ma dai kan suna kokarta, amma wurin neman ilimi kan dole ne, dole ne ilimi, don wallahi halin da kasar mu take ciki dole sai dai mun tashi mun je mun neman ilimi. Ko mun je mun neman ilimin nan kan yi babban shawara ta shi ne duk wanda ya fita kasar waje neman ilimi, don Allah don Annabi muna roƙar sa kar ya manta da mu a kasar nan tamu, don in ba wanda suka fita suka samu wannan exposure suka ga me yake faruwa ba dole su za su dawo su canza mu na ƙasa. Amma yanzu mutum ya fita ya ki dawowa kuma ya akwai matsala kenan, ya kamata mu ko yanda Malam Batu ya ce charity begins at home, kai baka gyara ƙasar taka ba kai ka tashi ka je kana wani ba kasan wani wanda ba taimaka ma zai ba. Ina dai cewa matasa dai to a ji tsoron Allah kuma kar a manta da yanda muka fito.